يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله. مسكلم رسالهم بركة مدى سادوا أشكين وانا شرينا منا تنبيوي كان أزمي شرينا مسمى وانا كيزوا مكودة جدا وانا تلفزيون نا سنة تي في تاريدا مو أقوي ببو مالمي مو دكي أمسا منا وانا تنبيوي نا أزمي شيني مالم إبراهيم آدم بسينا أتو مالمي ني kwalejin horon malamai na Azare kuma babban limamin masallacin Juma'a na Masjidur Rahma. Gafarta malamu na maka barka da zuwa. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Malam tambayarmu na yau shine muna tambaya akan mutumin da zai ga ma dan uwansa cewa Ramadan al-Karim wai me ke hukuncin sa a musulunci ka ga mutum haka
matsayin gaisuwa.
Na'am.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلامه على عباده الذين اصطفى. يوم وما سجن مدى صلاه مكو ان كتي مناكا جددا مكو سلم المسلمين من جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله.
شي ودم وانك مسلمي رمضان كريم اما تين جيت ورا ازمي هو نلفز ان داكي ام فايند شي دم غدا توكي دفرن تكين تكين ازمي. wannan kamar yadda Muhammad Salih Al-Uthaymeen Al-Allama ya faɗa cikin tara cikin littafin da aka tattara fatawoyinsa cikin abin da ya amsa akwai irin wannan tambaya. Sai malam ya ce cewa mutum Ramadanul Karim kuskure ne don wannan lafazin farko babu shi a gurin magabata. Magabatanmu duk da cewa sun san kalmar Ramadan sun san kalmar Karim amma ba sa hada su gaida musulmai masu azumi da su. Na biyu, waɗannan kalmomin in ka ɗauke su a larabce wato akwai hatsarin siffanta Ramadan da Karim ɗin. Domin kalmar Karim ma'anarsa shine shi mai ba da karamci, mai sa karamci, kamar Ramadan mai sa karamci generous. Wanda kuma ka san shi Ramadan baya iya sa komai, baya iya hana komai. In kana so ka ce Ramadan mai daraja a larabci ba haka za ka faɗa ba. Shi malam ya ce idan mutum na so ya gaida ɗan uwansa da wani lafazi na musulunci a Ramadana to sai ya ce masa Ramadan mubarak, ma'ana watan Ramadan mai cike da albarka. Ina maka fatan albarkar da ke cikin wannan wata ta shafe ka. Ya ce wannan zance akwai magabata da aka samu da suke gaida 'yan uwansu da irin wannan lafazi. Amma Ramadan Karim wannan gaisuwar gaya ce ba ta da matsuguni a ma'ana a musulunci, ba ta da matsuguni a gurin magabatanmu. Wallahu ta'ala a'lam.
Malam tambayarmu na biyu ita ce wacce Malam Muhammad Mustafa ya yi a kan mutumin da ya ɗauki azumin Ramadana ba tare da niyya ba.
Malam Mustafa, abu ne mai matuƙar wahala a ce mutum kuma ya yi azumin watan Ramadana ba tare da ya yi niyya ba. Kamar yadda aka faɗa aka maimaita niyyan nan ba sai mutum ya ce na yi niyyar azumi ya faɗi ta haka ba, da larabci ko da Hausa. In ya kudurta walansa cewa yana shirye-shiryen zai ɗauki azumi ko yana nufin zai ɗauki azumi shikenan, wannan ya riga ya yi niyyarsa. Shi ya sa ma abinda muka amsa a kwanakin da su gabata matsala ce ta cewa ina mutumin da bai kwana da niyyar yin azumi ba tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce la siyama liman lam yubayyit as-siyama min al-layl ko la siyama liman lam yujmi' as-siyama min al-layl babu azumi ga mutumin da bai dauko niyyar azumi tun gabanin ketowar alfijir ba domin duk wani lokacin da yazo gabanin ketowar alfijir sunan wannan lokacin dare a larashi to in haka ne shine ma malamai suka shiga kaiwa da komowa kamar yadda a darasin da suka gabata muka faɗa to amma idan a ce kuma an samu mutum gaba ɗaya bai kudurta a ransa ba cewa yana azumi bai sa wa ransa cewa yana azumi ba sai da gari ya waye kawai sai dai ya ci gaba da zama a hali irin na mai azumi ko ma sai da gari ya waye kawai sai ya ce na azumi bai ma sa wa ransa cewa zai azumi ba to wannan kan kasan bai da azumi saboda niyya ai sharɗi ne daga cikin sharɗin ne a karɓan azumi karɓan ayyuka ma baki ɗaya dan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce innamal a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa ko wani aiki dole sai ka hada shi da niyyarsa wallahu ta'ala a'lam
masu kallon mu da sauraron mu kamar yadda muka saba faɗa muku cewa duk mai bukatun yin tambaya ya duba akwatin talabijin dinsa akwai lambobin waya wanda suke gudana so a cikin wannan wayan zaka yi rubuto tambayarka kuma tambaya ka'ida kar ka rubuto ka ji ba amsa ba mewa ka aiko wadda tambayar da ba akan azumi ba ko kuma tambayar da bata da ma'ana idan babu ma'ana kuma ba tambaya akan azumi bane don ka lura darasin da muka ce tambayoyi kan azumi saboda haka muna bukatan tambayoyi masu ma'ana kuma akan yin azumi da fatan Allah ya sa mu dace
amin
mallan tambayar mu ta gaba ita ce daga shehu wato mallan shehu na Madina ke tambaya akan hukuncin mutumin da yake azumi amma kuma baya sallah cikin jama'a bayan baya sallah cikin jama'a kuma baya tarawihi
abubuwa ne guda uku
na'am
yana azumi akwai azumi
eh
akwai maganar sallar sa cikin jama'a
na'am
akwai maganar sallar tarawihi farko dai azumi ibada ce
na'am
ibada ce wacce take mai cin gashin kanta wanda in dai mutum yana yinta kuma yana musulmi Allah madaukakin sarki zai amsa masa wannan ibadar sai dai ya zamto cewa in yayi laifi a wani bangaren kuma a kama shi da laifin wancan bangaren abinda nake nufi da wannan zancen shine sallah in dai mutum na yin ta yana soke wajibin da aka dora masa ko da baya sallah a cikin jami'i ba za a ce masa kafiri ba kamar wanda baya sallah baki ɗaya ko da yana riya cewa shi musulmi ne tunda ka san duk wanda baya sallah kafiri ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba in ji ni ba manzon Allah ya ce bambanci tsakanin musulmi da kafiri da mushriki shine sallah wanda ya bar sallah ya kafirta wa iyaz billahi to amma kuma sallar wannan sallar ta ce ta wajibi shine mutun yayi sallar da kansa sannan wajibi na biyu yin sallah a cikin jami'i wanda baya sallah a cikin jami'i in yayi sallah shi dai za a karba ba za a ce baya sallah ba amma kuma sai dai baya sallah a cikin jami'i wanda sallah a cikin jami'i sunna ce mai karfi ko ba wajiba ne ko tilas ne gurgurdan yadda malamai suka tattauna akan matsayin sallar jami'i wanda baya sallah a cikin jami'i hakika shi ma yana kan hatsari saboda kamar yadda ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa mu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba mu san mutumin da baya zuwa sallah sallar jami'i ba sai dai mutumin da kowa ya san shi a matsayin munafiki munafikin ma sananne ba wanda yake koye kansa ba amma ko munafiki ne wanda bai fito fili ba za ka ga yana zuwa sallar jami'i wanda ke gwada maka cewa lallai sallar jami'i ba karamar lamari bane ba kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana cewa yake yi saura kaɗan in umarci wani daga cikin jama'a ta sahabbansa kenan ya jagoranci mutane sallah ni kuma in je gidajen waɗanda ba sa zuwa sallar jami'i in kokkona su akan ame sun kokkona su in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai ana nufin cewa duk mutumin da baya zuwa sallar jami'i hukuncin sa shine ya kona gidansa ba amma dai yunkurin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yana gwada maka cewa lalle lamarin babba ne lalle wanda baya sallar jami'i yana fuskantar hatsari wannan kenan sallar tarawihi kuma sallah ce ta sunna sunna sallah ce wacce ba wajiba ba yin ta yana ƙara wato kyawun azumin mutum yakan ƙara tarawa mutum lada a cikin watan Ramadana yin ta yana sa ya samu garabasar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa mai sallar qiyam ramadan zai samu a wannan wata mai alfarma saboda manzon Allah cikin hadisi yace man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi duk mutumin da yayi sallar azmi sallar tarawih ko sallar tahajjudi ko sallar ashiyan ya sallaci watan ramadana yana wannan sallar ya dauki tsawon watan ramadana yana wannan sallar inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a gafarta masa abin da ya gabata na zunuban sa sai dan to amsar wannan bawar Allah ta zanto kamar haka wanda baya sallar tarawih yana azumi hakika ya bar lada mai yawa ya kuce masa amma azumin sa yana nan wanda baya sallar jami'i hakika baya sallah a cikin jami'i hakika ya aikata zunubi babba dan ya bar abin da yake wajibi tilas akan sa amma azumin sa yana nan amma wanda kuma gaba ɗaya baya sallar amma yana azumi to wannan azumin sa bashi da amfani domin ko shi ba musulmi bane ba wanda ba musulmi ba dan yayi azumi ba za a karɓa masa ba yanzu da za a samu wani daga cikin shugabanni kamar da ake samu a wasu kasashe sai ka ji ya ce shi ba musulmi bane ba amma yana taya musulmai yin azumi dan ya dauki tsawon wata yana taya mutane azumi kana tsammanin zai me zai samu lada ai kafircin sai ya zamto masa katanga na samun lada wallahi ta'ala a'lam
insha Allah to a dukkan wanda yake tare da mu yana jin yadda tambayoyin suke da kuma ansoshi da muke samu wannan yana daga cikin abubuwan da zai faranta mana da cikin wannan wata cewa dukkan matsalar ta dane ka zaka iya tambaya kuma za a baka amsa sakamakon haka malam wannan yana tambaya ne akan abin da ya shafi wato malam Muhammad Inuwa yana tambaya ne akan mutumin da yayi amfani da wato ganin wata na wato kafa daban misali yadda aka gani a Najeriya shi yana Niger ko yana wata kasa daban su ba su gani ba sai kuma gashi an gani a Najeriya wai zai iya amfani ma'ana shi dan Najeriya ne amma yana aje can sai aka ga wata zai iya amfani da ganin wata dinana
farko dai
na'am
daga cikin abin da babu sabani tsakanin malamai duka sun yadda cewa akwai rana din tana da mafudai daban-daban wata yana da mafuda daban-daban saboda kasan lokacin duniyar nan ba ɗaya bane ba yanzu misali lokacin da mu dauka cewa yanzu muna karfe 7 a Najeriya to ba dole zanto kowace kasa yanzu karfe 7 bane ba wasu suna gabanmu da Najeriya da awanni wasu suna baya da Najeriya da awanni saboda haka dole zai zanto cewa lokacin mu ya ringa sabawa tunda kowa lokaci akwai bambanci wani ma tsakanin wani guri da wani guri sama da awa 6, 8, 9 ma ana samu to dole kuma a ringa samun bambanci wajen ganin wata tunda ko akwai bambancin lokaci saboda shi ya haifar da bambancin ganin wata saboda haka kowa zai yi aiki da ganin watan gadinsu da a ce akwai shugaba ɗaya wanda yake musulmi suke karkashinsa a duniyar nan in ya bada fatawa cewa ko ya bada umarni cewa an ga wata da kowa sai ya yi aiki da wannan ganin watan kawai zai jira lokacin daransu ne in yayi misali a kasar da shugaban yake an ba da sanarwar cewa an ga wata to amma yanzu ku dare bai ba sai ku jira sai daren ku yayi kai tsaye sai ku yi aiki da umarnin shugaban ku tun a zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin haka ta faru da su Abdullahi dan Abbas Allah shi kara masa yadda yayin da wani daga cikin sahabbai da ya fito daga kasar Sham sai ya zo garin Madina ya gaya musu cewa ai su sun ga wata tun ranar Juma'a yayin da kuma a garin Madina ba a ganshi ba sai ranar Asabar kuma a lokacin sahabbai suka amince suka yadda kowa yayi aiki da ganin garinsu da ko ganin garinsu ganin watan kasarsu wannan ya saka tun a wancan lokaci malamai suka bada fatawan halacin kowa ya aiki da ganin watan yanda yake in babu wani abun da yake iya hada mutane guri guda to amma yanzu duk da yake cewa akwai modern technology wanda zai iya sa cikin mintuna kadan kowa ya iya sanin me ake ciki da a ce a wannan zamanin ne irin wancan abin ya faru da ba za a samu wannan yanayi ba saboda a lokacin tsakanin Sham da kasar da garin Madina tafiya ce ta satuttuka masu yawa to a wannan zamanin da cewa ga kuma ci gaban technology ga ci gaban sadarwa to amma kuma ga modern countries da aka samu kowace kasa tana jin cewa tana cin gashin kanta in harkar fatawa ne da malamanta da hukumomi masu kula da harkokin ganin watanta da makamanci wannan ya saka lajiyatu da'ima wata tawaga ta malamai masu ba da fatawa a kasar Saudi Arabia suka ba da fatawa cewa kamata yayi kowace kasa ta yi aiki da ganin watanta yanzu mu a Najeriya ba za mu ce za mu yi aiki da ganin watan Saudi Arabia ba ba za mu yi aiki da ganin watan Turkey ba ba za mu yi aiki da kasar ganin watan wani gari ba za mu yi aiki da ganin watan kasar mu shikenan wannan kuma babu komai akai malamai sun ba da fatawa cewa yin hakan ba kuskure bane ba amma sai dai wani lokaci akan iya samun dole mu hakuri mu bi yanayin Saudi Arabia musamman abin da shafi aikin haji lanan arfa tunda a can ne arfan take kuma shugabannin kasar can su suke ba sanin lanan arfan gurgurdan abin da suka samu na bayanan ganin wata kuma arfan nan dole lana daya ake yi ba za mu ce za mu kara arfa ta zamto daidai da kwanakin watan ba anan sai mu hakuri sai hukuncin mu ya koma me ya koma nasu domin kai tsaye a lokacin mu mu muna cewa ake za a yi arfa wallahi ta'ala a'lam
masha Allah to kammala da shi yana ganin kaman shi dan Najeriya ne sai yana Saudiya ko
idan kana Najeriya
shi ya fita
sai kai lokacin da kake Najeriya hukuncin Najeriya ne lokacin da ka fita ku koma wacce kasar
kana
hukuncin kana wacce kasar ne yanzu misali da za a ce mu anan Najeriya mun riga Saudi Arabia kamawa sai zan cewa da ka je Saudi Arabia kuma sai suka bada sanarwar cewa ba su gota ba a lokacin kai azumin ka ya kai 30 zaka zanto kai 31 ne a lokacin ba zaka iya cewa bari in sharuwa ba saboda hukuncin ka ya canju daga kasantuwar ka a Najeriya ka koma na dan inda kake wallahi ta'ala alam
masha Allah sai kuma wannan yana tambaya mallam menene hukuncin mutumin da yana azumi amma yana maganganun banza kuma dukkan zamantakewarsa da mata take kan zauna to cikin mata yake zama yana kiran sa da sauransu
to a cikin hadisi dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa idza kana yawmi ahadikum fa idza kana yawmi sawmi ahadikum fala yarfus wala yafsuq idan dai daga cikin ku ya samu kansa yana halin mai azmi to banda arrafasu arrafasu shine barbara duk wani abin da zai kai ka zuwa ga wato alaka da mata sumbatar su ne rungumar su ne saduwa da su ne duk wani abin da yake barbara ce dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mi azmi ya ne kanci wannan wala yafsuka da kuma abin da yake fasukanci shine sabon Allah a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man lam yada qawla zuri wal amal bihi falaysa lillahi hajatun an yada ta'amahu wa sharabahu duk wanda yake azmi amma bai bar ya zancan ƙarya ba bai bar soki burutsu ba bai bar ashariya ba Allah baya buƙatar wahalar da kansa da yake yi na hana kansa ci da shan da ya hana kansa domin yanzu ba ya hana kansa ne yana hali irin na azumi ba ya hana kansa ne kawai yana fama irin ta yunwa amma kuma da a ce kuma zai sha ruwa sai kuma a kama shi da laifi guda biyu ya yi wancan laifin kuma ya sha ruwa kuma ana kawai yana ana horar da shi ne ba tare da kuma ya sami wani lada ba saboda haka wannan abu ne wanda ke a fili inal halala bayyinun wa inal harama bayyinun ko da baka tayi wannan tambaya ba kai ma ka san abin da kake tambaya kai haramun ne ga mai azumi kai ba ma ga mai azumi ba musulmi ma gaba daya haramun ne ya ringa fasikanci haramun ne ya ringa kusantar mata balle kuma in yana azumi wallahu ta'ala a'lam
masha Allah malam wannan tambaya kuma daga malama Maryam ne tana ce malam wai idan mutum ya ji ciwo cikin watan Ramadan har jini ya fita wannan abin yayi masa sanadin azumi shi
jini baya kare azumi jini zubar jini baya kare azumi habo baya kare azumi launi baya kare azumi in kaga abun da yake kare azumi shine ci da sha da kuma saduwa da iyali da kuma abun da suke da dangantaka da wannan amma fitan jini in zaki itna mala Usman ayi a yakin Badar an yi shi ne a lokacin ana cikin azumi kuma da yawa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi shi suna azumi kuma tunda aka ce yaki ne lalle za a ji wani ciwo wani za a raunata shi amma kuma ban taba jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wani sha ruwa ba saboda an ji maka rauni sai dai idan to cewa mutum ya ji sha ruwa saboda wato zubar jini wannan ma kuma ba wai jinin ne ya karya masa azumin ba a'a lafiyar sa ce ake so a lura da ita yasa aka ce ya dakatar da azumin zuwa wani lokaci wallahi ta'ala a'lam
masha Allah sai kuma wannan tambayar na ga kamar kwatankwacin tambayar da ka amsa ne wannan daga wato wata malama da take tambaya malama Atika daga Malali Kaduna tana tambaya wasu suna yin azumi amma ba sa yin sallah me hukuncin su
wannan tambaya amsa kan wannan ayya daga ya gabata malama Atika
yace wannan kuma tana tambaya ce cewa malam ni ne miji na yana abin nan yayi tafiya to bayan ya dawo daga tafiya da rana to sai ne mun bukatar saduwa da ni kuma na ce masa a'a sai ce mun ai kawai ba wani matsala in yi mu dan biya masa bukatar sa idan azumi ya wuce shikenan sai in biya azumi da
wannan shine ja'irin muji kenan farko dai matafi in ya dawo daga tafiya in ya iso ba a sha haruwa ba to akwai maganganu na malamai cewa wasu na cewa zai ci kare bakin saboda alfarmar azumi kare zan to gashi musulmi kuma yana yawo cikin mutane yana cin abinci to amma dai wannan gaskiya ba wani dalili a kai abin da ya fi dacewa shine ya ci gaba da cin abincinsa saboda wannan damar sa ce wacce ta rage har zuwa wannan lokacin to amma duk waɗanda suke da alaka da shi ko waɗanda azumin rashin azumin su zai iya shafar su ko shalwar su zai iya shafar su ko gandantakar su zai iya shafar su kamar matarsa to ita kuma tun da dama tana azumi babu wani abin da musulunci ya ɗaga mata na kafa da cewa ita ma tun da mijinta baya azumi ita ma kada ta yi azumi domin hukuncinta daban a nan gudun na mijinta kuma da me daban musamman kuma shi tana azumi ya karya mata to sai mu ce idan ya tilasta mata ne tilasta wanda zai iya kaita zuwa ga halaka ta to a nan gudun babu komai a kanta duk laifin sai zamto yana kansa shi ka wannan kenan na biyu idan kuma zamto cewa bisa zaɓinta ne ita ma ta biye shi ne to sai zamto cewa a lokacin ita ne zata yi kafara domin ta riga ta faru da mijinta a cikin azumi akwai kafara a me a kanta tambaya to shi akwai kafara a kansa babu kafara a kansa saboda shi ba mai azumi ba shi kawai yana da kundumai manzunubi ne da Allah wanda ba wani abin da zai yi na azumi ya kankare masa wannan abin a gurin Allah subhanahu wataala saboda haka ba wai wato karanta masa zunubin su ake yi ba girman ne babu abin da zai kankare shi a cikin addinin musulunci bisa ta cikin taskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko alqur'ani ne girma kamata yayi da Allah mutane kada su dawo kaman musulmai sun ta cewa suna da dan hakuri ko matarka wanda aka ce ka tsirtar da ita daga balincin wuta amma kuma kai ne zaka jefa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin hadisi ya ce kafa bil mar'i isman an yubayyi man ya'ul ya ishi mutun laifi a ce ya kyale abin da yake ciyarwa iyalansa ya lalata su lalace balle kuma a ce shi me shi ya lalata su wa iyaz billahi saboda haka baiwar Allah in kin samu kanki a irin wannan hali ki masa tawaye ya halatta ko da kuwa abin zai iya kai zuwa kowane mataki ne na auren ku don la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq ba a yi wa abin halitta da'a kan saba wa mahalici inna mata'atu fil ma'ruf ana yin biyayya ne idan abin da yake abu ne sananne wanda ba saban Allah ba wallahu ta'ala a'lam
to tambayar mu ta ga malam wata malama da take abin malama fadila daga Kankiya tana tambaya ce akan wai ta ji wani malami yana bayani game da matar da take da tsananin ciwon kuma yana tsaga mata hankali cikin Ramadana wishin za ta aje azuminta ta ci gaba da cin abinci sai bayan azumi ta ko kuma ta ciyar kai maganar ciyarwa ba biyan azumi ba
na tsamanin kwanakin da suka gabata mun amsa wannan tambaya abinda malamai suke cewa wanda yake da ciwo mai tsanani wanda ba a tsammanin masa warkewa yanzu misali akwai masu irin ciwon olsa ɗin nan ta zama chronic wanda su kan su likitoci za su ce kawai managing ɗinta za a yi ba wai maganar a ce a warkar da ita ba to idan mutum ya samu kansa irin wannan kasan zai zamto permanently ba shi da abin da zai iya wato ba wani yanayin da zai samu kansa wanda zai yi azumi a lokacin sai ya karɓi hukuncin wato wanda musulunci ya amince masa da ya ciyar ma'ana kamar da tijo wanda ya tsufa tsufan da ba zai iya ba shi dama ya yi azumi ba sai ya ciyar amma idan matsala ce wacce za ki iya warkewa ko da bayan shekara biyu ne ko uku ba ma bayan azumi kai tsaye ba to kwanda ki sha ki biya daga baya in kika ciyar wannan ciyarwar a fahimtar wasu daga cikin malamai wacce kuma ita ce fahimtar da dalilin da ke goyon bayanta bai yi ba bai ishe ki ba dole sai ki rama daga baya mun faɗa mun nana ta cewa sahabin manzon Allah ɗaya cikin sahabban manzon Allah Abdullahi dan Umar shine mai fatawar cewa mai ciki da mai shayarwa in ta sha azumi za ta iya ciyarwa amma duk abin da malamai suke cewa da sahabbai da ma mazhabin malamai gaba ɗaya cewa suke yi za ta rama wanda kuma dan uwana shine abin dalili ke goyon baya wallahu ta'ala a'lam
insha Allah masu kallonmu da sauraron muna maimaita cewa wannan shiri ba wai shiri ne wanda yake na kai tsaye zaka bugu waya a baka amsa ba abu ne wanda yake bukatan ka rubuto a cikin akwatin wayanka sai ka turo sai a san amsar da ya dace a baka kuma ya zama tambaya wadda ta dace kamar da muka maimaita cewa nan gobin nan ga sunan suna gudana a akwatin talabijin ɗinka so ka ɗauka ka yi amfani da wannan dama mallan tambayar mu kusan ta karshe daga wannan darasi da zamu yi ita ce wato mallan Atiku Usman Birnin Kebbi shi yana tambaya akan cikin Ramadana ne mallan nakar itacen nim sai ne aswaki da shi kuma itacen yana da daci
itacen nim mana da rubeji yake ko maina ba malin ba kowane irin itace kai ba ma duk wani abun da yake aswaki ko na zamanin irin broshi kenan duka ba sa kariya azmi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salah da ba dan kada in ta kula wa al'ummata ba da na umarce su ringa yin aswaki a kowace sallah kowace sallah azmi kamar azhar da la'asar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kibanci su ba balle kuma ashi aswaki ba shi bane ba shi ba sha bane ba kuma abinda a goge baki ne da ti ba tura shi ake makogar ba fitar da shi ake waje saboda haka baya kare azumi koda ku dandanansa zaka ji shi a bakinka amma matukar baya wucewa bai zanto abinda zai kare maka azumi ba saboda haka dan uwana mallam Atiku Usman Birnin Kebbi zaka iya yin aswaki da itace zaka yin aswaki da wani abin da ba ita ce ba
masha Allah
wannan kuma shi sunnar yin aswaki sunna ce mai zaman kanta wanda ana so musulmi ya zanto cewa kullum yana kulawa da ita yana kulawa da bakin sa saboda ka san baki babbar kafa ce zuwa ga ciki saboda ka galibin cututtuka suna biyo ta gurin ne shi yasa ai musulunci yake umarni da cewa a kula a tsaftace shi har sai da kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi yake cewa aksartu alaikum fi siwak ni ma na san na tsayawaita muku da zance akan muhimmancin aswaki wallahu ta'ala ala
so masu kallon sauraron mu wannan shine dukkan abin da ya samu cikin wannan darasin namu muna fata kafin zuwa wani darasi a madadin shi Malam Ibrahim Adam Disina
assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi ni usmi Ibrahim gokaro nake ce da ku Mashallah lafiya. Assalamu alaikum.
Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله